الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منايو الله سبحانه وتعالى غوديا دي قدر تامنا حدوا أولا يمتي نرانر لتنين أيومنا هدو غواتنا ذو الحجة شكرا تدبو ليا دادري هدو دا أربعين دا بير واندي داتي وقوما وتنشد ميلادية تا دبو بيو دا أشرين دا هدو إن شاء الله تعالى وانا زي زمان تمنا زمان بيو a cikin karatun risalata wajibul abd wajibul abd idza amarahu Allah bi amrin abinda ke kan wajibi akan bawa a lokacin da Allah mai girma da buwaya ya umurce shi da wani al'amari mallan ya ambata mana cewa akwai abubuwa suke wajibi akan bawa duk lokacin da Allah subhanahu wataala yayi umurni to akwai wasu gabbai da ya kamata bawa ya kula akan su sune gabbai guda bakwai a karatun da ya gabata mun ji gaba ta farko wanda shine bayani akan abin da ya shahi al-ilmu bihi mutun yayi karatu yayi ilimi ya san wannan umurnin da Allah subhanahu wataala ya bada saboda ba a bauta wa Allah subhanahu wataala akan jahilci annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ambata wa cewa lalle yana bauta wa Allah subhanahu wataala ne akan basira da shi da dukkan waɗanda suke tare da shi to da kai wajibi ne dukkan mutum mai imani yayi karatu na addini saboda karantar addini shi zai sa ka san miye umurnin Allah akan ka amma idan ya zamanto jahili ne baka san komai ba a harkar addini fafutukanka da kai kawanka da hamzarinka a rayuwa duka ya takaita akan abin da ya shahi neman duniya da sanin duniya da ya za a yi a gina duniya to lalle tabbas wannan matsala ce mai girma Allah subhanahu wataala ya kare mu gaba ta biyu wajibul abdi idza amarahu Allah bi amrin abinda ke wajibi akan bawa a lokacin da Allah ya umurce shi da wani al'amari bayan yayi sani akan wannan umurnin na Allah abu na biyu shine mahabbatu ma anzala Allah wa kufru man karihahu bi qawlihi ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum fa aktharu an-nasi لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله wannan gaba ta biyu daga cikin gabbai guda bakwai wanda suke wakiltar abin da ya shahi wajibin da ke kan bawa a lokacin da Allah ya umurce ka da wani abu shine mahabbatu ma anzalallah wannan abin da Allah ya safkar da shi kaji cewa kana son shi kare zamanto maka wani abu ne malgire kara sayan da zaka yi da shi yani tilas kawai dai ba dadi haka nan ma dai kawai za a gurma za a yi a ka wabbana wa zuciyarka cewa abin nan da Allah ya safkar bayan kai ilimin abin to zamanto wannan abin kana san shi shine mahabbatu ma anzala Allah wajibi ne bawa mai imani ya so abin da Allah ya safkar abin da Allah ya safkar na abin da ya sha alqur'ani mai girma sannan kuma da bayanan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma wa kufru man karihahu mu sani cewa da kafirtar man karihahu ai man kariha ma anzala Allah duk wanda ya kyamaci abinda Allah ya safkar to wannan mutumin ya kafirta dalili akan wannan magana Allah yake cewa zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum Allah yace zalika taɓewa da asara ya tabbata ga kahurai saboda suƙin karihu ma anzalallahu sun kyamaci abinda Allah ya safkar Allah ya safkar da doka kaza da doka kaza da doka kaza sun kyamaci waɗannan abubuwan ba sa son su ba sa son hiransu Allah ya ce fa ahbata a'malahum sai Allah ya ruguje aikin su gaba daya ashe hatsari ne mai girma ga mutum mai imani ya rika jin damuwa game da me game da abinda Allah mai girma da buwa ya safkar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dole ne mutun ya so abinda Allah ya safkar akan annabi Muhammad wanda shine alqur'ani mai girma sannan kuma da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to mali yake cewa kenan mahabbatu ma anzalallahu wa kufru man karihahu yana duk wanda ya kyamaci wannan abin da Allah ya sabkar wannan mutumin ya gafarta Allah kare mu mali yace fa aktharun nasi daga zaka samu da yawa daga cikin mutane lam yuhibbar rasula zaka samu wani kaso wanda baya son manzon da Allah ya aiko kwata-kwata baya son annabin da Allah ya aiko bal mali yace bari ma abghadahu yana nuna kyama game da manzon sannan wa abghadha ma jaa bihi kuma yana kyamar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi walau arafa anna Allah anzalahu koda ya san da cewa Allah ne ya saukar da wannan abin amma sai ka same shi yana kyamar wannan abin to wannan matsala ce mai girma kuma zai kai mutun zuwa ga farfajiya nami na kafirci mutun ya rika jin yana kyamar abin da Allah mai girma da buwaya ya saukar akan bayin shi wannan matsala ce mai girma Allah kare mu daga kenan wajibun ala al-abdi an yuhibba ma amara Allah bihi wajibi ne akan mu bayi duk abinda Allah ya sabkar to wajibi ne a gare ka ba zabi kake da ba dole ka so wannan abin fa idza lam yuhibbahu faqad akhalla bi hadha al-wajib al-kabir idan Allah ya sabkar da wani abu sai ka nuna wannan abin kai kana kyamar shi ko baka san shi to ka tabbatar da cewa gaba mai girma daga cikin abin da ya shahi addinin ka ya safka bal hasali ma abin zai iya kai ka zuwa ga mi zuwa ga barin abin da yake musulunci ne Allah subhanahu wataala ya kare mu dan haka abin da Allah ya safkar wajibi ne bawa ya so shi a cikin sharhi na malai yake cewa fa ma hakama bihi fa huwa alhaq mu sani cewa duk abin da Allah ya hukumta abin da Allah ya zartar to wannan abu shine gaskiya alladhi yajibu al-inqiyadu lahu zahiran wa batinan wanda yake wajibi akan bawa ya churu ya jayu zuwa ga wannan abin zahiran a zahirance sannan kuma wa batinan har hatta a cikin kokon zuciyarka ka rika jin cewa wannan umurnin nan Allah yayi ka rika jin cewa kana son abin ba wani abu ne wanda yake zaman to maka ba matsala ko kuma cikas a cikin rayuwanka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika ba sai na rantsi da ubangijinka ba wake maga take rantsuwa Allah yake rantsuwa da kanshi da kanshi la yu'minuna imanin su baya zama hatta yuhakkimuka har sai sun alƙalantar da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ma shajara bainahum a cikin duk abin da ya taso tsakanin mutane sannan idan aka yi alƙalanci aka yi hukunci Allah ce summa la yajidu fi anfusihim harajan idan aka ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya faɗi to baka jin wani kaikai ko kuma wata damuwa a cikin zuciyarka Allah ce wa yusallimu taslima bal hasali halin masu imani suna meka wuya Allah ya ce mekawa kenan duk abin da yake umurni ne na Allah subhanahu wataala suna meka wuya babu zancen ja to wannan shine abin da yake wajibi akan bawa mutun ya so abin da Allah ya safkar ka rika jin cewa wani abu ne wanda yake nan ne mahuta a cikin rayuwanka nan ne tsira a cikin rayuwanka babu abin da zai sa ka samu wanyewa da duniya lahiya in ba bin umurnin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ba daga fala budda min mahabbati llahi ta'ala dole ka so Allah kuma wannan alama ce akan cewa wai son da kake ma Allah so ne na gaske ko kuma a kawai dai kai ma dan amshin shata ne yani ka tashi kaga haka ake yi da kai ma hekabi aje idan akwai so hakikatan kana son Allah kana son manzon Allah to duk dokar da Allah da manzo suka bada baka jin shayi ko kuma kaikai akan ta wannan kuma zai sa ka auna mi soyayyarka ga Allah da manzon shi ka jinjina ta kai da kanka idan zama to manzon Allah ya bada umurni kaza sai aka same ka kana yaunin jiki kana jan kafa kana nuna damuwa kana nuna to ya za a yi to wallahi akwai matsala Abu Zarul Gifari yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana yace ka anna ala ru'usina at-tayr yace wallahi kai ka ce tsuntsu ne a saman kanmu misali a ce kana tsaya ka tsuntsu ya zo sauka saman kanka in baka so ya tashi me za ka yi za ka nutsu sosai ya zama to babu zancen motsi saboda ka girgiza ka dan me zai yi tashi zai yi to in manzon Allah yana magana haka sahabbai suke nutsuwa suke to wannan kuma yana nuni akan mi akan son da suke mishi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni akan kenan son da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa kul in kana aba'ukum wasu ma'aunaya ne guda takwas kowa auna kanshi قل إن كان آباؤكم دايا وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تقصدوا يتي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا كاغو أن أبو غدا تقص الله يتي هدي ومتاني in kana aba'ukum in ya zamanto uwayenku wa abna'ukum da diyanku wa ikhwanukum da yan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da faminku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya wadda kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoran rugujewan shi wa masakinu tardawnaha da gidajen da kuka gina kuka yarda kuke rayuwa a cikin su in ya zamanto waɗannan abubuwan guda takwas Allah ya ce ahabba ilaikum su suka yi soyuwa a gare ku minallahi wa rasulihi akan Allah da manzon shi wa jihadin fi sabilihi sannan da jihadi dan daukaka tafarkin Allah fatarabbasu hatta yati Allah bi amri ku jira har Allah ya zo da al'amarin shi wannan al'amarin Allah zai zo shi fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الله تكجرى هر الله زول الأمر إيش الله ذي سويا إذن يزمن تو أبنجي سبحانه وتعالى باب شيء أتكن زكاة kuma ya zamanto kawai da imanin naku ga shiga kamar shi to Allah yake cewa wallahi ku jira al'amarin Allah zai zo zuwa gare ku Allah kare mu da haka dole ne mutum fala budda min mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma anzala wa mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallama wa mahabbati ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan abubuwan gaba daya dole sai an hada su son Allah son abinda Allah ya sabkar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan son shari'ar da manzon Allah ya zo da ita wala budda min taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala kulli almahabi dole ka gabatar da son Allah da son manzon Allah akan duk abin da zaka kaunta a duniya sai wani zaman to mahaifanka ne iyanka ne matanka ne ɗan uwanka ne kasuwarka ce aikinka ne dole son Allah da manzo su ne kololuwa aje so duk abin da zai biyo baya ya zama to kasa da su yake to shine ana Allah ya jan kunni kaga akwai waɗanda uwayen shi zasu hana shi bin gaskiya alhali al'amarin bin gaskiya ba al'amarin uwaye bane ko ba uwaye ba magana ce ta bawa da wanda ya halicce shi idan a sallah wasaka Allah ko to ba wanda zai hana ka sallah a duniya kowane matsayin shi daban wannan kuma al'amari ne nawa na ubangiji yawa to da ga uwaye ba za su hana ka ba akan bin Allah ko da sun hana ka to ubangiji subhanahu wataala kuma anan ya ambata maka cewa fa fala tuti'huma kar ka musu biyayya akan kandarewa Allah saboda su bayin Allah ne kai bawon Allah ne duka ku kuna tattaruwa a matsayin ku nami na bayi na ubangiji masu umurni masu amsan umurni daga wa daga Allah kidan kaga ba su da haƙin da za su iya hana ka amma Allah ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa amma harkar rayuwa ka kyautata musu ka musu abin da ya kamata ka musu biyayya ka musu kaza ka musu kaza amma magana addini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu zance yin biyayya ga wani makhluqi a cikin mi a cikin sa'a mu Allah subhanahu wataala to Allah yake cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wani kuma diyan shi idan diyan su ga gigala sai ma irin lokacin da ake ciki in yara suka amshi ragaban gida to sai ga uban ma bin su yake shi ma zama bawan Allah la sai ma babu wani ba hannun shi sai a kote shi yana ji yana gani sai zaman to habish a cikin habish shu'ur wallahi Allah kiyaye
wa ikhwanukum haka kuma ƴan uwanku akwai wanda yaga gaskiya karara amma ba zai tibbita ba saboda me saboda ƴan uwan shi ka a ce kaza ka a ce kaza ka a ce kaza la ka taba ta maganga lokaci a daidai lokacin da kake ji ka a can nan ana nan ana cewa ware da gaskiya maganar mutane akan ka wani abu ne wanda yake baya karewa la taltafit ilai kar ka waya shi yanda ake yin shi a bayan ka to ya zama to a bayan ne yake nan kai kuma kai gaba eh to kare zaman to ƴan uwa sun hana ka bin Allah aw wa azwajukum ko kuma matarka ta hana ka bin Allah ya ayyuhal ladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitna inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhu Allah yace wani kaso daga cikin ɗiyanku da matanku Allah ya fitina ce ku kiyaye su matarka ce kai ka auro ta amma fitina ce a gare ka danka ne kai ka aihe shi tsakon ka ne amma fitina ne a gare ka annabi Musa alaihi salatu wasallam da shi da Khidr me ya faru wannan dan da Allah Khidr ya doka ya kashe shi me yake cewa yace wa ambal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhuma kaga yaro ne amma fitina ce ga uwaye shi Allah kiyaye to haka kina azwajukum kar da matarka ta hana ka bin Allah ko aikata wal aikin da ya kamata addina ci an yi shi sai ta hana ka taimaka uwayenka ko ta hana ka taimaka wa ƴan uwanka ko ta hana ka yin abin da ya kamata a addinance wanda wannan kuma matsala tana faruwa ga namijin da duk buni-buni duk abin da yake ciki to matar shi ta san me ake ciki wannan matsala eh ta san wani abubuwa kuma wani abu sai abubuwa kuma ya zama so sun shamakanta a gare ta eh saboda sai sai hana ka yin aiki alheri a ce ana wasa da dukiya ko na makamancin wannan an yi abubuwa da yawa tunda kudin shi a kai shi likita aka baiwa aka ce ai wannan dukiya ce wannan an san baya yi sai Allah ta bake shi ya tashi shine masallaci shine sadaka shine wane ne yace kowa je ne ma eh ne ban ga da wani kowa ba kowa je ne ma da kudin shi akai shi likita aka ce ai wannan kudin ko kuma kana fama gina wani katafara wurin da za a bauta wa Allah sai aka ce ai wannan ganganci ne akwai shi wannan da yawa inna min amin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum akwai wadanda makiya ne a gare ku Allah ce fahdharuhum ku kiyaye su Allah kiyaye wa azwajikum Allah ce wa ashiratukum akwai wanda famish za su hana shi bautawa Allah ka fahimci sunna kana fama da zaka bauta wa Allah ka wanye lahiya sai ai kursai na fami renun na fami sai a kira shi a ce to kai ne ka gagari mutane wannan abun da ka zo da shi wani abu ne sabo daka mu ɗan uwanka ba mu yarda ba hannu kaza kaza da sauransu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mai haka sai da aka taru gabaki daya famin ta taru ta ce ai wannan abun da ka zo da shi dole ka bar shi manzo Allah ya ce a ina sai dai ku zo in za ku zo in ba za ku zo ba kuma to Allah ya yi mu mun da shi to da ka uwaye da abun da ya sha ɗan uwa da iya da fami wa amwalu niqtaraftu wa ko kuma dukiya akwai wani dukiyar shi za ta hana shi bin gaskiya saboda yana jin cewa shi dan ajin tabarkalla ne wannan an yi shi a zamanin annabawa daban-daban ma naraka tab'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i eh suka ce wa annabi Nuhu ai mu ba za mu zo mu gwamayu da talakawa ba in kana so mu yi imani wannan masu ciccirarrun kayan nan a kore su in aka kore su mu za mu zo mu yi imani sai ce wa ma ana bi talibi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman taj'alu yace ku dai mutane ne jahilai haka yi ta musu wa'azi to zaka samu dukiya ko mulki idan mutun yana kai bai cika wanye walahiya ba eh ko bai cika bin Allah ba kowa yake bin Allah ba la siyama mutumin da yake jin cewa ya tara dukiya ko mutumin da yake jin cewa iya da mai iya da mulki duk inda ya rusuna mushi ake wannan wallahi sai kadan daga cikin al'umma ba kowa ba Allah ce wa tijaratun takhshawna kasadaha ko kuma kasuwancin da kuke jin tsoron durkushewar shi kaga mutum ya kasa zaune ya kasa tsi kawai harkar kasuwanci a gaban shi ya za a samu daga ina ka fito kasuwa ina za ka kasuwa in zama yi da waya kasuwanci naki in waye kasuwa da ake kawai bayyana lokacin karanta Qur'ani bayyana lokacin yin sallah a cikin nutsuwa bayyana lokacin yin karatu addini duk wani abin da ka sani ya ziyarci uwaye shi ma gaida su yana ga harakokin rayuwa sun yawa. Allah kiyaye. Allah ya ce wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, da gidajen da kuka gina kuna jin cewa kun kasaita kun girku, yace in ya zamanto waɗannan abubuwan guda takwas ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi, ya zamanto kun yi son waɗannan akan Allah da manzon shi Allah ce fatarabbasu, ku jira ku dakata ku jira hatta yati Allahu bi amrihi. Daka wajibi ne duk abinda Allah ya sabkar, kenan shine Allah martabatu thaniya, duk abinda Allah ya sabkar dole ne ka ji cewa kana son wannan abu. Wannan son abun kuma iya da alaka da son Allah da manzon shi. Abinda Allah ya ce a so dole ka so, abinda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a so dole ka so shi. Allah yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah, yace fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Faɗi musu cewa in kuntum tuhibbuna Allah, in har da gaske ne kuna son Allah, fattabi'uni, manzon Allah ya ce ku biyo ni, ku bi ni, ku muni biyayya, in nace ku yi ku yi, in nace ku bari ku bari. Wanda wannan kuma shine ma'auni na imani da son Allah da manzon shi, da son umurnin Allah da manzo. Ba zaman to ba Allah ya ce kaza kana da sha, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya shar'anta a matsayin abin da za a bauta wa Allah, kai ma ka kirkiro wata taka bid'a ko kuma wata hanya taka ta daban, to wannan matsala ce. Fattabi'uni ku bi ni, yuhibbukum Allah, Allah zai so. Banda wannan wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku dhunubanku, wallahu ghafurur rahim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hudo cikin sahaba yake cewa kowa zai shiga aljanna sai wanda ya kiya. Sahabai suka ce ya maki Allah, akwai wanda zai shiga gidan aljanna? Manzo Allah ya ce ka'idar ita ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba. Duk wanda ya muni biyayya, ya muni da'a, ya zamanto abinda nace ya bi, wannan mutum ya shiga aljanna. Wa man asani, wanda kuma ya saba mini, faqad aba, wannan mutumin ya kiya. Da kaga kenan ka'ida ita ce wajibi ne mutum ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan kuma yana tabbatar da son da kake ma Allah da manzon shi. Fa alamatu mahabbati Allah ittiba'u rasulillah sallallahu alaihi wasallama alladhi ja'ala Allah mutaba'atahu, alamar son Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa Allah yake cewa man yuti'ir rasula yace faqad ata'a Allah, ai duk wanda yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da'a ga Allah automatically. Ji ta akai man yuti'ir rasula, sai ka ce faqad ata'a Allah, in kama manzon Allah da'a to kai tsaye kama Allah da'a. Ashe wajibi ne alamar son Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa jami'a ma yad'u ilayhi, alamar son manzon Allah shine bin duk abinda manzon Allah ya kira zuwa gare shi. Ila mahabbatihi wa ridwanihi, yace fala tunalu mahabbatan mahabbatullahi wa ridwanuhu wa thawabuhu illa bi tasdiqi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-kitabi wa sunnah. Bayan da za ai son kaga Allah ya samu gindin zama sai ka so manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bayan da za ai son manzon Allah ke tabbata sai ka gaskanta abinda manzon Allah zo da shi gaba daya a cikin Qur'ani da hadisi ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai ala ai wajibi ne bawa ya so umarnin Allah subhanahu wataala, wannan ita ce martaba ta biyu. Kenan duk lokacin da Allah ya yi umarni to dole ne ka so wannan umarnin na Allah. Bayan ka ilimi akan shi, ka karance shi, ga aya, ga hadisi, ga bayanin sahabbai, to ko ba haka wajibi ne ka so wannan abu a cikin zuciyarka. Duka dai karkashin abin da ya shahi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine rasulullahi ila jami'i thaqalain aljinni wal ins, shine manzon da Allah ya turo zuwa ga bangarori guda biyu, aljannu da mutane. Walau kana al-anbiya'u, yake cewa bal al-mursaluna bal ulul azmi minhum fi zamanihi alayhi salatu wassalam lama wasi'ahum illa ittiba'uhu sallallahu alayhi wasallam, yace kai koda za a samu wani annabi ko a samu wani daga cikin ma manya manya a cikin annabawa, sune wa sune ulul azmi min ar-rusul, ko yace to ba zai yalwaci ba kowa in ba bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wa ma wasi'ahum illa an yadkhulu fi ta'atihi, koda wani annabi, kaga annabi Isa alaihi salatu wasallam zai dawo, hadisi ya tabbata akan haka, to in yazo din nan sai daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai jagoranci al'umma akan bautawa Allah, ba shi annabi Isa ba. Saboda wannan lokaci nawa na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne dukkan mutumin da yake ban kasa aljani ne ko mutun ne dole iman da manzon Allah fala budda min mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallama wa mahabbati ma jaa bihi war ridha bihi wat taslimi lahu dole ka so dole ka yarda kuma dole ka mai kauya idan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi to shikenan magana ta riga ta gani sai a sha fati an gani yanzu kawo aiki da shi ai Allah ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah ce ai bayya halatta ga mumuni namiji ko mumuna mace a lokacin da Allah da manzo suka zartar da wani abu ya zama to kai kuma kana da zabi ko kuma kana da ta cewa ka ce a mu anguwan nan mu yarda ba ko kuma a mu garin nan ba haka muka fahimta ba ko ba haka muka saba ba ko ba haka ake yi ba a Allah ya ce in dai mai imani ne to ma baya halatta ya zama to lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu ku sani cewa duk wanda ya saba wa Allah da manzo fa qad dalla dalalan mubina wannan mutumin ya bace fata ma wanda take mai nisa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aula bi kulli mu'minin min nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu rika jin shi a cikin zukatanmu sama da yanda muke son kanmu da kanmu sama da yanda muke son kanmu da kanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mu'minin yace illa wa ana aulan nasu bihi fi dunya wal akhirah yace babu wani mutum mai imani in dai mai imani ne manzon Allah ya ce to wallahi ni ne majibincin shi yani ni ne cancanta a gare shi a duniya da lahira manzon Allah ne majibincin lamarinka yahi maka kowa yahi maka komai kuma me yake ni manzon Allah shine kominka yahi maka mahaifanka yahi maka dukiyarka yahi maka diyanka yahi maka duk wani abin da kake takama shine ma'anan illa ana aulan nasi bihi yace fi dunya wal akhirah yace iqra'u in shi'tum ya ku karanta mana ba Allah yana cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim ai magana ta rige ta gani riwaya ta imamu bukhari imamu muslim yazo da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi shi yasa kenan idan aka ce manzo Allah an kare idan aka ce aiki na addinin Allah an kare bakka da wani magana dukiyarka ko wani magana aikinka ko wani magana a kazanka a duka zaka sadaukantar da su zuwa ga Allah da manzon shi manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina yace kai imanin dayan ku ba zai tabbatu ba har sai na kasance manzo Allah yake cewa kaji so na sama da mahaifinka sama da danka sama da sauran ga magarin mutane ga baki daya kai ko wannan soyayyar in akwai ta to daga an ce manzon Allah fadi magana ta riga ta kare shi yasa sahabbai haka suka rayu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni to magana ta riga ta kare da haka manzon Allah ya ambaci al-usul anan kaga asalin dadam dai mahaifa ne ko kuma diya yawa duk wanda ba su ba kuma ko mata ko wani kane kowa ko abin da ya shahi dangantaka ko wani abokin zama ko wani wane ne su ko su daga cewa nas ajma'in to manzon Allah ya ambaci kowane bangare asalin ka uwayenka ko sannan kuma reshen ka suwaye diyanka to da diyanka da uwayenka da sauran mutane gaba daya dole ka so manzon Allah sama da su daka la yu'minu ahadukum hatta yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayhi akan waɗannan rassan da aka ambata gaba daya manzon Allah yake cewa wani hadisin da ba yace wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi ka duwa fa maganar manzon Allah kuma ba maganar ba hallu sayyidi rantsuwa yace na rantsi da wanda raina yake hannun shi imanin dayan ku ba zai tabbatu ba har sai ya so ne sama da mahaifin shi sama da ni sama kuma da iyayen shi al-imamu bukhari hadisi abdullahi ibn hisham yake cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa huwa akhizun bi yadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa qala lahu umar abdullahi ibn hisham yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah yana rike da hannun umar wannan yana maka nuni akan kyakkyawan zamantakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga a matsayin shi na jagora gaba daya amma gashi ya rike hannun ɗaya daga cikin mutanen shi eh ba zaman to nesre nesre ne ake a wani lokaci kaji ya ce akhizu bi mankibi wani kuma sahabin sai ya ce manzo Allah yana rike da kafadata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daban cikin komin shi kaga ana yana rike da hannun Umar kaga rike hannun nan kuma tasiri da sakon da yake kaiwa ba na wasa bane ba fa qala lahu Umar Umar sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi yace wallahi ya bakin Allah ina son ka sama da komi a cikin rayuwa ta sama da kowa in banda raina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa Umar yace la manzo Allah yake cewa Umar a wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika yace a Umar da saura imanin ba zai cika ya tumbatsa ba sai ya zamanto kai sona sama da kanka fa qala Umar sai Umar yake cewa fa innahu al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ya rasulullah fa salam wannan maganganu ne na gaskiya ba wanda ce muna wuce a ciki Umar yake cewa innahu al'ana ya ma'aikin Allah yanzu wallahi ina rantsuwa da Allah la anta ahabbu ilayya nahi son ka ya ma'aikin Allah min nafsi sama da ma raina fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al'ana ya Umar sai manzo Allah yake cewa imanin ka yanzu ya cika ya tumbatsa ya kai Umar ina za mu gaske wannan magana sai da kai ziyara yaƙin Uhud da aka yi yaƙin Uhud lokacin da wannan rumat mutanen da manzo Allah ya dauka kusan mutum 70 ya dora saman dutsen Uhud yace koda kun ga ana mana dauki dan ka kusa ku lokacin da harkon yaƙi ya zamanto masu imani suka tunzura wanda suke mutanen garin Makka sai suka juya ana ga yaƙi kamar ya kare sai wasu suka rika sabkowa wanda suke sabkowa suna ce musu a ka kusa ku suna ce ai yaƙi ya rike ya gari su sun fahimci umurnin manzon Allah ne saboda in kahin a ci nasara amma suna ga yanzu kamar ai aiki ya rike ya gari kuma ga wanda muke yaƙi da su sun juya baya sun gudu bari mu sabko mu yi da saraka su wasu daga ciki suka fahimci a tsayawa za a yi wasu suka fahimci a sabkowa za a yi to da suka sabkon nan ne Khalid ibn al-Walid lokacin kahin musulunta shi kuma da ya tsinkayo cewa sun sabka daga saman wannan dutsen sai ce shikenan sai dauko wata tawaga sai ya kewayo ta wani bangare daga lokacin kuma aka samu musulmai aka rika fatakarsu to a lokacin hilin yakin sai ya rikici bal aka rika shelanta cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai suka rudi suka zauna saboda yanda suke jin manzon Allah a cikin zuciyarsu da aka ce an kashe manzon Allah ko wasu daga cikin suka zauna sun ma rasa ya za su to a lokacin ne mushrikai sai suka kai zuwa ga manzon Allah sai mutun ya ja kibiya ya bugo kaga ba zai karu ba sannan ko ba zai taru ba ba zai ruku ba mutun ya ja ya bugo mutun ya sa jikin shi ana ruwata manzon Allah sai aka halbi aka soki sahabbai guda bakwai anan kai tsaye suka mutu mutum guda bakwai a ja a halbi manzon Allah mutum ya kure sa jikin shi me yasa saboda wallahi la anta ahabbu ilayya ya rasulullahi min nafsi kaga sun fifita son manzon Allah akan mi hatta akan kansu gashi suna mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shine zaka yi salatu fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya maki Allah na ba da fansan mahaifiya da mahaifiyata akan kai ka rayu akan afanso ka ya maki Allah to wannan shine imani na gaskiya amma mu a yau da yawa za a ce ga umurnin manzon Allah sai kaga mutum yana wani inda yana shakka kuma har ka don dangangace na ta ina ma a ce lokacin manzon Allah ya zo Allah kiyaye wannan jihadin da aka rika yi ba lalle bane baka tafi kaga daga baka tafi kuma an samu Allah Allah kiyaye abinda manzon Allah ya karantar a yau ka tsaya tsayin daka kai aiki da shi wannan shine mahuta to da ka wannan umurnin na Allah da manzo dole mutun ya so shi wannan so ko baya tabbata sai lokacin da ya zamanto da gaske kana son Allah da manzon shi fa ala kulli muslimin an ya'rida nafsahu ala hadha alqanun wajibi ne akan dukkan mutum musulmi ya buzuru da kai shi akan wannan ka'idar حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من والده وولده والناس اجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه كسو منزله sama da danka sama da diyanka sama da wahaifanka sama da zuciyar take tsakanin hakarkarinka guda biyu da zaman to manzala shi sallallahu alaihi wasallam shi ne a gaba ba zaman su ba ne zai ce kaza manzo Allah ya ce kaza sai ka bi na wani ya kabar na manzo Allah kaga akwai matsala to wani irin imani ne wani lakiyar kenan wajibul abdi idza amarahu Allah bi amrin abu nabiyu bayan kai ilimi to dole kuma ya zamanto wannan dokar ta Allah kana son ta a cikin zuciyarka المرتبه الثالثه مرتبه تكون بالغا العزم على الفعل وكثير من الناس عرف واحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنيا غبا تكون daga cikin abin da ya kamata bawa ya kula da shi a lokacin da Allah ya bada wani umarni shine al-azm ala al-fi'l kai azama ka kulla wa zuciyarka cewa umarnin nan Allah da manzo zan aikata shi kada zaman to dama da ka saurari hadisin ma dama da aka karanta kawai sai ka ji cewa wannan ko na suwane ne ko na wane ne ko na wane ne ko na wane ne a samu wani wato cewa wannan hadisin ka wannan sai dai girgiza kai a kai azama a cikin zuciyarka cewa zaka aikata Allah ta fattaqullaha masaba'ata ka samu zuciyarka cewa zaka yi duk abin da yake umurnin Allah ne malaci amma wa kaseerun minan nas zaka samu da yawa daga cikin mutane arafa shin al-martabatu al-ula ko al-ilm bihi ya san abu wa ahabba martaba ta biyu kuma yana son abu amma walakin lam ya'zim sai ka same shi bai yi niyya ba akan zai aikata abin nan kawai dai dama dai umarnin ya ji shi ya karance shi eh yana son abu amma kuma bai azama zai aikata ba me yasa malaci khawfan min taghayyuri ad-dunya min taghayyuri ad-dunya saboda tsoron jirkitawar rayuwar shi kar duniya ta sake mushi mutanen da yake alaka da su yake mu'amala da su kasa sake mushi ko akwai wani abin da yake samu kaza doka kaza ta zo to an yabar abu kaza ya za a yi samu kaza na duniyar nan sai ja baya game da wannan to wannan matsala ce da haka yajibu ala al-abdi an ya'rifa amra Allah wa an yuhibbahu wa an ya'zima ala al-amal bihi dole kai azama cewa zaka aikata wannan aikin sannan wa yada al-futura wal kasala kabar nawa da kasala da jan jiki da nuna ba za a iya ba akan umarnin Allah da manzon shi kuma sannan wa khawfa taghayyur ad-dunya 'inda imtithali ma amara Allah bihi karka ji tsoron cewa wai idan ka bi abinda Allah ya umarni rayuwa za ta sake maka kaka taba wannan tsafani hadisi ingantacce manzon Allah ke cewa man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan minhu duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah misali kana sayar da abu kaza a harkan kasuwa kana sayar da taba ko kuma kana sayar da wani abubuwan da addini bai rarra su ba sai ka ce maka ai mu'amala cinikayya na taba haramun ne ko kuma a sayar da harkan abin da shayi kudin ruwa haramun ne sai ka ji tsoron Allah ya ka fasa to Allah sai ya masanya maka da abin da shine mafi alheri a gare ka ko da zaka girgiza Allah ya jarraba ka ya ji wannan umarnin barin da kai kawai bari ne aka sadahi ko kuma abin ya dina maka har zuciya sai dai in mutuwa za ka yi ka mutu amma wannan harka ka bar ta Allah tantance imaninka daga lokacin kuma idan ka jazare rayuwa buɗi ne kawai za ka ga ganin Ubangiji kware da gaske duk wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya masanya maka da abin da shine mafi alheri aikin sako ka bari dan Allah Allah sai ya masanya maka da abin da shine mafi alheri amma idan ka ce ah to ya za a yi ai duniyar da haka take kowa ma haka yake koda kowa haka yake ba hujja ba ce ba uzuri ba ne ba ka zirka tuna tsayuwanka a gaban Allah za ka tsaya ka ce wa Allah ai kowa haka yake wannan ba hujja ba ce da haka ka bar kasala ko kuma dubin cewa rayuwa za ta iya sake maka ya zo a cikin as-sahihain hadisi Abu Bakra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza taqal musliman bi sayfayhima yace fal qatil wal maqtul fi an-nar kaga anan magana ce ta me ta niyya manzala ce idan musulmi guda biyu suka hadu suka rika buga takobi ana yaki manzala ce al qatil wanda ya kashe wal maqtul da wanda aka kashe al qatil ismu al fa'il al maqtul ismu al maf'ul da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka fil-nar suna wuta sai sabai suka ce kultu ya rasulullahi abi bakr yace ya ba'akin Allah hadha al qatil shi wannan wanda ya kashe an san ya kashe ran musulmi man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima sai ce wa ma balul maqtul shi kuma wanda aka kashe miye nashi za a sashi wuta. Manzo Allah ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibi, shi ma yana da kwadayin ya kashe. Kaga kenan wannan niyya da mutum zai aikata, niyya wani abu ne wanda yake iya da muhimmanci kwarai da gaske a cikin addinin Allah. Da haka mutum yayi niyya akan cewa zai aikata duk abin da addinin Allah ya zo da shi iya iyawan shi. Kuma sannan mu sani rayuwar mutum musulmi kana rayuwa ne don ka bautawa Allah, da harkan kasuwa, da harkan aiki, da harkan dukkan wani kai kawo da za ka yi, to wannan su zan su taimaka maka ne ka yi rayuwar addini. Amma ita rayuwar addini ita ce asali, kuma ita ce abin da aka halicce ka don ita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, duk abin da zai ci karo da wannan rayuwar ta addini to dole ka aje shi a gehe. Imam Muslim yake cewa hadisin Jabir yake cewa kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa qala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al 'udhr aw habasahum al marad aw tariwaya. Mazalla yake cewa lokacin da suka wuta wani yaki, mazalla ce ba korin da zamu keta, babu wani dutse da zamu shiga mu rasa, face sai ya kasance wasu mutane a garin Madina suna tare da mu, su suna gida Madina amma muna cikin dajin nan amma suna tare da mu. Ami alada, mazalla ke cewa abinda ya hana su zauwa rishin lahiya, inda lahiya shilau wani da ya zo wajen karatu, inda lahiya shilau da ya tafi waje kaza, inda lahiya shilau da ya aiki aljeri kaza, to waɗannan ayyukan na alheri idan mutum ya saba ma kanshi yana yin su, idan wani uzurin rayuwa ya zo na tilas, idan wani rashin lahiya ya zo, idan wani jarrabawa ta zo, to za a riƙa baka ladan kamar kana aikata wannan aikin. Misali kai ne ka saba kake kiyamul layl, misali duk daren Allah minti 30 ko minti 20, sai yau ya zama to baka da lahiya baka tashi ba, ko kuma makai ka makara, to za a baka lada cikakke kamar ka aikata wannan aikin. Kai ne ka saba kake azumi rana kaza da rana kaza, misali litinin alhamis, sai tsufa ya zo maka ko rashin lahiya ta zo maka, ka kasa yin wannan kowace litin da alhamis za a baka ladan kamar ka aikata wannan aikin. Haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Ashe ka gani iyar da iyar tasiri, da haka duk umurnin Allah da manzon shi dole ne akan bawa yayi niyyar cewa wannan umurnin zaka babbaka shi yanda manzon Allah ya umurni a kai. Wannan shine abu na uku. Gaba ta hudu kenan, yanzu mun ji duk umurnin da Allah ya bada akan bawa, abu na farko kai ilimi, kaga ilimi addini kenan dole ne, yawa. Abu na biyu mahabbatuhu, ka so wannan abin da Allah ya yi umurni a kai. Abu na uku kai azama akan cewa ka kimsa zuciyarka zan aikata. Abu na hudu shine al'amalu, a aikata a aikace a kas. Shine ke cewa wa kasirun minan nas, zaka samu da yawa daga cikin musulmi ko mutane a yau, idza azama aw amila wa tabayyana alayhi man yu'azzimuhu min shuyukhin aw ghayrihim taraka al'amala, zai ilimi ya so abun sannan kuma yayi niyyar zai aikata aiki ko kuma aikata shi ba, malika ce idza azama yayi niyyar aikatawa ko kuma aikata shi, amma wa tabayyana alayhi sai ya bayyana a gare shi, man yu'azzima sai wani ya bujuro mishi, man yu'azzimuhu mutumin da yake girmamawa, min shuyukhin na daga lattijawa ne ko shehunnai ne ko wani babban malami shi wanda bai rada wannan abun ba, aw ghairihim ko wasu wanda ba su ba na mutanen anguwansu ko na makamancin wannan, tarakal amala sai ya bar umurnin Allah da mutum. Ai saboda me? Saboda malam wani baya so, ko kuma a ce maka wa ya saka, alhali ga hadisi na tabbata wa ya saka, manzon Allah ya sani sallallahu alaihi wasallam. Ai magana ta daga ta gani, idan kana jin cewa kai malami ne, idan kai magana manzon Allah, kuma ai magana ta daga ta gani, wa ke magana wani malami, ina magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa, yace wallahi, yace akhsha an tunazzala alaykum hijaratan minas sama, yace ina jin tsoron kar a muku ruwan zuwa daga sama, yace aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, yace wai in ce muku manzon Allah yace, ko kuma ku riga ce ai Abu Bakr da Umar sun ce, yace wa yake maganar Abu Bakr da Umar idan ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu. Ai idan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rige an gama magana, kowa bi zai, babu kuma sauran me ta cewa a lokacin da manzo Allah ya ce amma manzo Allah ya ce an kare yawa kowa sai dai ya bi wajibin bawa wannan aikin da zaka aikata wannan umurnin da Allah ka aikata shi kuma wajen aikata shi kar da wani ya maka kurjini kowa ne saboda kai ka san me kake yi Allah ya saka umurni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka cewa abu kaza ga yanda zaku aikata shi wannan kuma shi ne abin da yake wajibi akan bawa malaci al-ilmu bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi amalin bihi la yuaddi ila an-najat mutun da yazo ya karanta addini karanta addini karanta addini amma kuma bai aiki da shi ba sai akai cikin sato safiho ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun allati kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun can Allah yake cewa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitaba afala taqilun ashe a ilimin addini ba maganar kawai kace ba na harrace qur'ani na harrace hadisi na san maganganun malamai akai nas a wannan a mataki na farko kenan idan ka san su sai kai aiki da su mal ilmu illa al amal bi yace idza ma lam yufidka al ilmu khairan yace fa khairun minhu an law qad jahilta yo idan kai ilimin addini baka yake da shi ba dama jahili ka zama to dai baka aiki saboda shi ilimin addini daya cikin biyu ne imma hujjatan laka aw hujjatan alayka ko ya zama hujja a gare ka naka samu tsira a wajen Allah ko kuma ya zama hujja a kanka a ce ka karanta ka sani umurnin Allah umurnin manzo Allah akan kaza amma kuma kai mursisi watlu alaihim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana minal ghawin Allah ce walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله كيتشوا كباس لابار متوم أن مكباش آيو يمو وانا متوم واتي مالذين الله آتيناه آياتنا الله كمم باش آيو يمو الشيء الله يبار الشيء انتا وانا متوم مالذين أما مطلع أقصاب فانسلخ منها sai ya silba ya huta ayoyin daban shi kuma abin da ke aikatawa daban kaga malami ne amma yana bugun kasa kaga wannan mutumin in salaha ya huta fan salaha minha malami ne amma yana yin abubuwa waɗanda suke na sirce sirce kaga wannan atainahu ayatina fan salaha minha fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya biye shi ya rika kawata mishi abubuwa ya rika nuna mishi cewa shi inda nabin na cikin al'umma yana cika yana tumbatsa kaga mutum yana da'awar malumta mimakin yayi kowa kaskantar da kai da ajje kai shi da nuna cewa shi ba kowa bane ba sai ga ya ta'azum yana nuna cewa shi ba wasa bane komin shi ma daban ne da irin da mutane wallahi wannan akwai alama alamar tambaya mai girma akan karatun wannan mutumin sannan kuma da alaka sharfan miji shi ilimin addini tawadu yake kuma idan ka karanta ilimin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskantar da kanshi a wata riwaya yake cewa inna Allah auha ilayya an tawadda'u Allah yayi wa'ayi zuwa gare ni cewa ku kaskantar da kanku kar da wani ya riga karan an ce riga wannan yayi wani sai ka karanta addini ko ka samu wannan matsalolin tare da kai ai ko matsala kenan wannan hadisin ba kai aiki da su ba dan haka ilimin addini aiki yake bukata duk lokacin da zaka zo karatu na addini to ka sa waranka cewa zaka zo daukar umurnin Allah da manzon shi mi zaka gyara mi zaka aikata mi kake na ba daidai ba ka bari wannan sune manhajin karatu addini shi yasa idan ana salu ma take ni take samun tsaftatuwa ta tsaftata a sai inda ka sa gaba yanzu ka dubi al'ummar mu a yau abubuwa da dama da ragewa kaga matashi ya rugumi addini kaga matashi ya tsaya tsayin daka makaranta masallaci aikin addini sana'a ta rayuwa da sauransu wanda kai ga akwai ci gaba akwai a shekarun baya wanda ake bayar labarin idan ka ce wanda ma'aikaci ne lalaci ba irin wanda ba a yi don mutum yana tagararren ba mai san babu yake yi amma yanzu akwai ragiya me ya kawo wannan ci gaba karanta addini shine at-tarbiyatu wat-tasfiyatu 'ala al-musaffa a karantar a tarbiyantar akan ma'auni wanda yake na rerewa na addini al-kitabu was-sunna ala fahmi salafi umma to wannan shine sa al-umma ta yimi ta samu to nagartacci al-umma a samu mutane masu amana a samu mutane suka san abin da ya kamata da mutane yawa wannan kenan karatu na addini wannan karatu kenan aiki zai da shi shine malai yace al-martabatu ar-rabi'atu al-amalu yin aiki da wannan ilimin na addini yace wa kathirun minan nas daga samu da yawa daga cikin mutane iza azama idan yayi azama akan yin aikin au amila ko kuma ya aikata ma wa tabayyana alaihi man yu'azzimuhu he ya buzuro mushi wani mutumin da yake girman shi min shuyukhin mun sai wani shehu shine au ghairihim ko wani makamancin wannan taraka al-amala sai ya fasa aikin sai ma a neme shi a cikin tahiyar gaba daya rasa shi a ce ai wani ya huda shi wannan makamancin wannan Allah kiyaye da haka abu na farko yin ilimin umurnin Allah idan Allah ya umurni akan bawa abu na farko da ake bukata mutum ya san wannan umurni abu na biyu ka so shi abu na uku kai azama abu na hudu kuma ka aikata sai mu ji abin da yake karashin sauran da na daga na biyar zuwa na bakwai insha Allah ta'ala a cikin darasi na gaba wanda zai biyo zai zama to sai bayan sallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله